This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 15 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
To hawa yara sama da 400 aka raba da muhallansu a Lebanon cikin makonni uku da suka gabata, a cewar wani jami'in majalisar dinkin duniya je Litini. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce wasu bayanan sirri na nuna cewa Russia na shirin amfani da lokacin sanyi na winter wajen tsawaita yakin Ukraine. Sannan an yi jana'izar General Abbas Nilfor Shanjiya Litini a Karbala, wuri mai matukar tsarki ga 'yan Shi'a wanda ke kasar Iraki.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku ji yadda 'yan bindiga suka kashe mai garin dan Janku, suka kuma yi garkuwa da iyalan shi da na makwabcinsa a garin Dayi da ke cikin karamar hukumar mulkin Malam Fashi a jihar Katsina, Najeriya.
Wanda su wa'annan 'yan ta'addan daji suka yi samami suka shigo wannan gari ba tare halbe ba tare da wani gungu ba.
Muna kuma tafi da rahoton yadda wani rahoto da asusun kula da yara kanana na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya ce yara mata miliyan 370 ke fuskantar cin zarafi ko kuma fyaɗe kafin su cika shekaru 18 a duniya.
A lokacin da aka yi mata din kam, naji babu daɗi sosai sosai. Wallahi naji zuciyata ta yi kunci sosai sosai saboda ban ji daɗi ba, kuma har a yanzu ko abinci na sa a bakina ina kana abin raina baya yi min daɗi.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Tsaka Mai Wuya. To amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yara sama da 400 aka raba da muhallansu a Lebanon cikin makonni uku da suka gabata, a cewar wani babban jami'in majalisar dinkin duniya je Litini. Yana mai gargadin cewa ana iya rasa tsara guda a wannan karamar ƙasa wadda ta yi ta fama da matsaloli iri-iri kafin mata tsinci kanta a tsakiyar yaƙi. Isra'ila ta tsananta matakan sojin da take daukawa kan kungiyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon, ciki har da kaddamar da farmaki da mamaya daga ƙasa bayan musayar wutar da ta kwashi shekara guda tana yi da Hamas a Gaza. Dauki ba dadin da ake yi a Lebanon ya raba mutane miliyan 1,200 da muhallansu, waɗanda yawancin su suka gudu zuwa birnin Beirut da wasu kuma wurare da ke arewa cikin makonni uku da suka gabata tun bayan da rikicin ya kazance. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi a jawabinsa na kulle yomin jiya Litini cewa hukumomin leken asirin ƙasashen waje da hukumar leken asirin tsaron ƙasa ta Ukraine sun gabatar da wani bayani mai yawa kan abin da Russia ke shirin yi a lokacin fall da lokacin sanyi na winter saboda dorewar mamayar Ukraine da take yi. Rahoton ya nuna irin rawar da Korea ta Arewa ke takawa a yakin da kuma nasabar Russia da wasu kasashe, wanda ya ce abin takeici take-taken su na tsawaita yakin. Shugaba Zelensky ya yi gargadi cewa duk wani mai taimaka ma Russia za mu maida mashi da tsananin da ya dace don kare Ukraine. Ya kara da cewa za mu yi aiki tare da abokan hulɗarmu don ganin cewa Russia bata cimma burinta ba. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yi jana'izar Janar Abbas Nilfor Shanjiya Litini a Karbala, wuri mai matukar tsarki ga 'yan Shi'a wanda ke yankin tsakiyar Iraki. Janar Nilfor Shan ya mutu ne tare da shugaban kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran Hassan Nasrallah a wani harin da Isra'ila ta kai birnin Beirut a ƙarshen watan Satumba, a cewar AFP. Dogarawan juyin juya hali, wato askarawan kare aƙidar Iran, sun sanar ranar Juma'a cewa an samu gawar Nilfor Shan bayan namijin ƙoƙarin da aka yi a wurin da aka kai harin da aka auna kan babbar tungar Hezbollah da ke bayan birnin Beirut a ta bangaren kudu. an dawo gawarsa ta jirgin sama jiya Litini daga birnin Bayero zuwa filin jirgin saman kasa da kasa dake birnin Bagadaza sannan aka sa ta cikin mota zuwa birnin Karbala mai tsarki cincirin da masu jana'izar sun nufi masallacin Husainiya inda wani wakilin babban malamin Shi'a na Iraki Ayatollah Ali Al-Sistani ya jagoranci sallar gawar
An jima kadan Ibrahim din zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan yanzu bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kai mu jihar Katsina dake arewacin Najeriya inda wakilin mu dake can Sani Shi'ab Malam Fashi ya sheda mana yadda ƴan ta'adda suka kashe mai garin dan Janku har lahira suka kuma yi garkuwa da iyalan shi da na makwabcin shi a garin da yi cikin karamar hukumar mulkin Malam Fashi a jihar Katsina ga dai sanin da cikakken rahoton da ya aika mana
ƴan bindigar dai sun kai farmaki a garin na da yi ne bayan sallar isha kuma kai tsaye suka wuce zuwa gidan da suka dosa don kai wannan hari a karamar hukumar mulki ta Malam Fashi hakan ya sanya na tuntuɓi shugaban karamar hukumar Honorable Maharazu da yi don samun cikakken bayani a hukumance
wannan samani da wa'annan ƴan ta'adda kawo ma garin da yi wanda su wa'annan ƴan ta'addan daji suka yi samani suka shigo cikin gidan wannan basarake wanda ake ce ma Alhaji Tanimu Garba almakiyayi wanda shine mai garin dan Janku ko almakiyayi kamar yadda muke cewa sun shigo wannan gida kusan kamar na ambata tare da kwata kusan suna iske shi a falon shi suka halbe shi suka kashe shi kuma suka tafi da matan shi guda biyu wanda daya tana da ciki daya kuma tana da da na samu wannan labari na yi gaggawar kiran jami'an tsaron mu sojoji da yan sanda da yan bangan mu wanda su ma ba tare da wani ɓata lokaci ba suka yi gaggawa suka tafi garin da yi domin kai ɗauki amma dai abin takaici sanda aka je wa'annan mutane har sun shiga daji jami'an tsaron mu sun yi kokari sun yi wa'annan mutane da kuma jama'ar gari duka sun bi su mun kira zama na gaggawa a jeje wanda muka ƙara tattaunawa da jama'ar gari domin mu ga mun magance wannan abin kada ya ƙara faruwa a garin da yi da kuma sauran garuruwan da muke da su a wannan yanki akwai makwabcin shi kusan shi ma wanda suka shiga gidan shi ma sun tafi da matan shi guda biyu shi ma har da goyo sannan kuma akwai wani yaro shi ma wani matashi da suka haɗa shi ma da shi yanzu haka suke hannunsu
shi sun tafi da mutum takwas kenan ko
akalla gaskiya sun kai wajen mutum shida zuwa bakwai wa'anda suke a hannu sakamakon haka kai yanzu haka akwai mutane da aka kama kusan mutum uku suna a hannu ana bincika su domin mun tabbatar akwai ɗan wani labari da aka samu ta hannun wasu wanda wannan abin zai taimaka wajen gano wa'anda suka yi musabbabin shigowa gidan wannan basarake
tunda farko na zanta da Ganau kuma jiya wanda na sanya sunansa bisa dalilai na tsaro game da wannan lamari
ai abin ya faru ne wanda aka ji labarin an kai ɗauki tabbas bakin wakoro da mutanen gari da kuma jami'an tsaro
sun dan yi artabu ne mai gari din suka kashe
ya zo daga masallaci ya suka gidan shi da rufe sai ta iyalin shi da na makocin shi
to shi makocin nashi wanda aka tafi da iyalin shi nashi fa
to ne za su go gidan ya gano kuma su kai garin shi ba a lokacin ne ta ka tanga su a gan shi to ne dira su kai harbi ya riga ya bugura
a bashaka wannan al'amari sai an tashi haikan dan kawar da ayyukan ta'addaci Sanshi Malam Fashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya
Madalla an gaida Sani Shaibu Malam Fashi masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook X da Instagram ga ci gaban labaran duniya
Yan tawayen Syria na fuskantar wata sabuwar masifa wato jirage marasa matuka na kunar bakin wake yan tawayen na cewa sojojin gwamnatin Syria da na Russia sun yi ta auna wuraren sojoji da farar hula ta wajen amfani da wasu fasahohi da dabaru da Russia ta kara samu a yakin da take yi a Ukraine wani mutum mai bibiyar hare-haren jirage marasa matuka kan mayakan yan tawaye da farar hula a arewa maso yammacin Syria wanda ke amfani da sunan inkiya na Abu Amin saboda dalilai na tsaro ya faɗi da harshen Larabci cewa
da nasaba tattarat musayyara intihari nafsa fil harb al-ukraniyya rusiyya amila
yace sojojin Russia sun kawo abinda suka koya wajen amfani da jirage marasa mutuka na kunar bakin waki a yakin Ukraine zuwa nan Syria ana kaddamar da irin waɗannan jiragen kunar bakin waki marasa mutukan ne ta haɗin gwiwar sojojin gwamnatin Syria da na Russia A ƙarshe wata motar bus dauke da ɗaliban jami'a ta fadi tayi ta mirgina kan babban titi a arewa maso gabashin Masar har mutane 12 suka mutu wasu kuma 33 suka samu raunuka a cewar ma'aikatan lafiya da daren jiya Litini a cewar kafafen labaran kasar ɗaliban jami'ar Galala da ke Suwais ne a cikin motar kuma sun fito daga azuzuwan su za su je shiyar dakunan su dake gandun shakatawa na Porto Sokana ne inda suka biyo ta babbar hanyar Ayin Sokana lokacin da hatsarin ya auku kuma an kama direban motar a matsayin wani bangare na binciken musabbabin hatsarin ma'aikatar lafiyar bata bayyana musabbabin hatsarin ba bayanin na cewa motocin daukar majinyata 28 ne suka ruga zuwa wurin da hatsarin ya auku inda suka kwashi waɗanda suka ji raunuka zuwa babban asibitin Suwais amma ba a bayyana halin da suke ciki ba
Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a Abuja babban birnin kasar inda wani rahoto da asusun kula da yara kanana na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya ce yara mata su miliyan 370 ne ke fuskantar cin zarafi ko kuma fyaɗe kafin su cika shekaru 18 a duniya kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyarmu Rukayya Basha ta aiko mana
A wani rahoto da ta fitar asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ta ce yara mata miliyan 370 ke fuskantar cin zarafi ko kuma fyaɗe kafin su cika shekaru 18 da haihuwa Rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin takwas na yara mata a duniya ke fuskantar hadarin cin zarafi da fyaɗe sai kuma mata ɗaya cikin biyar ne ke fuskantar irin wannan barazana ta hanyar kafofin sada zumunta na zamani wanda jimillar ya kai miliyan 650 rahoton na UNICEF ya ƙara da cewa adadin cin zarafin yara mata na ci gaba da faɗaɗa a sassan duniya inda yara mata miliyan 79 wanda ya daidai da kaso 22 cikin 100 ke fuskantar cin zarafi a ƙasashen Afirka da ke kudancin Sahara kafin cikar haihuwar su shekaru 18 sai kuma kasashen da ke gabashi da kuma gabas maso kudancin Asiya wanda suke da kaso 8 cikin 100 da adadin su ya kai na yara mata miliyan 75 ne ke fuskantar cin zarafin yara mata miliyan 73 a tsakiyar Asiya da kuma kudancin ta ke fuskantar irin wannan cin zarafi kafin cikar su shekaru 18 da haihuwa inda kasan ya kai 9 cikin 100 tarayyar Turai da kuma arewacin Amurka na da kaso 14 cikin 100 da adadin su ya kai miliyan 68 na yara mata da ke fuskantar irin wannan kalubali a cewar UNICEF yara mata miliyan 45 ne da ke Latin America da Caribbean sai kuma yara mata miliyan 29 a arewacin Afirka da yammacin Asia da kuma yara mata miliyan 6 a yankin Oceania inda suke da kaso 18-15 da kuma kaso 34 cikin 100 na yara mata da ke fuskantar cin zarafi da kuma fyaɗe Fatima Usman ɗaya ce daga cikin iyaye wanda ƴarta ta taba fuskantar irin wannan cin zarafi a Najeriya.
Gaskiya abin yarinya ta ba a taɓe mata ba sai wannan ne karo na farko. Amma lokacin da aka yi mata din kam naji babu daɗi sosai sosai. Wallahi naji zuciyata ta yi kunci sosai sosai saboda ban ji daɗi ba kuma har a yanzu ko abinci na sa a baki na ina tuna abin raina baya yi man daɗi. Tunda ko a yanzu yarinyar nan kafarta wallahi wallahi da hannunta sai kin gani ba su dawo daidai ba. Ta zama kamar masaka hakan har yanzu asibitin muke zuwa
Dr. Hawwa Babura ɗaya ce daga cikin mata masu fafutukar kare ƴancin yara mata a duniya ta kuma jaddada kididdigar rahoton da UNICEF ta fitar
a gaskiya wannan cin zarafi da ake yi wa mata da yara kanana ba shakka yayi yawa a duniya kuma kama wanda yi fyaɗe in an kama shi da laifin fyaɗe tabbas hukunta shi taimakon jama'a ne kyale shi da yafiya da jama'a suke yi to kaman su suna raka shi ne ya ci gaba da yin fadi saboda kuma kyale sun da ake yi shine yake sawa suke ci gaba.
A hirarsa da muryar Amurka, Isa Sanusi, wanda shine babban daraktan kungiyar Amnesty International a Nigeria, ya ce yara mata na fuskantar yawaitar fyaɗe da cin zarafi a yankunan da ke fuskantar tashin hankula a Nigeria.
Idan ka duba zaka ga kowane bangaren Nigeria ana samun rikice-rikice iri-iri, da rikicin Boko Haram, ga rikicin ƴan fashin daji, ga dai rikici iri-iri. To yawanci waɗanda wannan rikici ya fi shafa su ne mata, don haka muke ne da hankali akan cewa ya kamata a basu kulawa, a tabbatar da cewa an duba matsalolin da suke ciki, musamman ma a yankunan da ake fama da tashin hankali.
Masana dai na ganin daukar matakai masu tsauri ne hanyar da za ta kawo ƙarshen cin zarafin yara a duniya. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To masu sauraro, kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wannan sabon shiri na Saka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington. Mutanen kasar Kamaru suna cikin duhu game da halin da shugabansu yake ciki, wato Paul Biya, wanda an kwana biyu ba a ganshi ba, ba a ji duriyarsa ba. Shi ne Paul Biya, wanda dattijo ne mai shekaru 91 yanzu a duniya, ya fi shekaru 40, ya kai shekaru 42 yana mulkin Kamaru. Kuma a ganin ƙarshe da mutane suka yi masa ko a talabijin ko a bainar jama'a, an ganshi kamar yana fama da rashin lafiya. Wani lokaci ma za a ganshi kamar cikin rudani, sau da yawa aka ji labarin cewa yana wannan asibiti ko yana wucin asibiti a ƙasashen waje. To rabon da mutane su ga Paul Biya a cikin ƙasar Kamaru tun 8 ga watan Satumba da ya gabata, lokacin da ya bayyana wani taro da shugabannin ƙasashen Afirka suka yi da shugabannin ƙasar China a birnin Beijing. A kwanakin baya ne wasu kafofin watsa labarai na duniyar gizo da na jaridu suka bayyana cewa Paul Biya ma ya mutu, to amma nan take hukumomin kasar Kamaru din suka fito suka ce ba gaskiya bane, yana nan da ransa, kuma suka ja kunnen mutane cewa su daina yawan magana game da halin da mutumin nan yake ciki. To amma yan jaridu sun ce ai wannan gargadin bai kamata a yi shi ba, domin ya taka haƙƙin faɗan albarkacin baki na al'umma da tsarin mulkin ƙasar ya ba su. Ministan harkokin cikin gida na Kamaru din Paul Atanga ji shi ne ya fito yana gaya wa gwamnonin jihohin Kamaru cewa irin waɗannan labarai game da lafiyar Paul Biya suna kawo rashin kwanciyar hankali a ƙasar Kamaru. Kuma ya ce ai magana ma game da halin lafiyar shugaba Paul Biya magana ce da ta shafi harkar tsaro ta ƙasa. To magana demokuraɗiyya a ƙasar Kamaru shi ne ko a wannan shekara da shirin nan na Saka mai wuya ya gabatar, wanda muka kawo muku ran 2 ga watan Janairun shekarar nan ta 2024. To gani abin da yake faruwa dangane da ita demokuraɗiyya har yanzu, bayan labaran da aka fara baza game da halin da shi shugaba Paul Biya yake ciki, yasa muka ga cewa wannan maudu'in har yanzu yana nan da tasirin sa, don haka za mu maimaita shi yau.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi cikin demokradiyya a ƙasar Kamaru ya zai iya gaya maka ma mun koma baya ne. Zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na furshuna da aka kama su, domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayinsu aka kama su.
Wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar Kamaru demokradiyya ce kawai take da take da suna. Kowane ɗan adawa ya za a yi a saye ka, a sa ka a ju, in ka ƙi sayuwa kuma a buga ma guduma.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan shekara sabuwa ta 2024. Kuma za mu yaye kallabin wannan shiri na Saka mai wuya a wannan shekara din a ƙasar Kamaru, inda Paul Biya shugaban wannan ƙasa ɗan shekaru 91 a duniya ke ci gaba da mulkinta tun lokacin da ya faro shi daga ran 6 ga watan Nuwamba shekarar 1982, muna maganar shekaru 42 da suka wuce kenan. Shine shugaban ƙasa a duk duniyar nan wanda ba ɗan jinin sarauta ba, wanda yake mulki ba ƙaƙƙautawa, wato bai tsaya ko ina ba tun lokacin da ya fara har yanzu a faɗin duniyar nan baki ɗaya. Ba da bayan haka a duk duniyar nan ba za ka samu wani shugaban ƙasa da ya girmi Paul Biya ba, shine kowa tsufa. To kuma har yanzu da muke maganar yana nan kankara ga shi ta mulki. To akan haka ne wakilinmu na wato a birninta Yaounde, Muhammad Bashir Ladam, ya gayyato mana wasu gogaggun 'yan siyasa har guda 4 daga jam'iyyun siyasa daban-daban na ƙasar Kamaru, ciki har da jam'iyyar da ke mulki ta Paul Biya ɗin, domin su zauna su rika su kalla kuma su gaya mana yadda suke kallon ci gaba ko rashin ci gaban harkar demokuraɗiyya a wannan ƙasa. To Muhammadu, Bismillah kai da bakinka.
Masu saurare assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan birnin Yaounde wato babban birnin Kamaru. Lallai kuwa maudu'in mu na yau zamu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokradiyya a kasar Kamaru. Mun san cewa Kamaru tun 1990 kamar shauran kasashen nahiyar Afrika ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran kasa. To a yau dai muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu, daga cikin su akwai wato Malam Shehu Usman daga Yaounde. Shehu Usman, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To shi kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda, babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi a nan kasar Im. Malam Muntari Hamisu, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Muna nan tare da kuma wato Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, shi kuma daga can Bertuwa kenan, babban birnin gabashin kasar Kamaru. Alhaji Muhammadu Jafaru, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Daga karshe kuma ga CC Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala kenan, shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na FSNC. CC Bamanga, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da kai. Na ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai, wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar Kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi wato a cikin demokradiyya a kasashen mu wato na Afrika bakade, musamman ma a kasar Kamaru. In ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya. Zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Don me yasa muka koma baya? Don a daya zaka ga akwai yan siyasa dewa da suke na Afrika da aka kama su a banza. Menene kama su da aka yi? Wato domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayinsu aka kama su, musamman ma ina tuna da wato ƴan uwana ƴan siyasa da suke nan a MRC da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa Kawala partin ta, kuma akwai ƴan farin hula ma dewa da suke nan a Fursuna na ɗaya kenan. Na biyu kuma zaka gani akwai ƴan jarida dewa da yau a ƙasar Kamerun mun san cewa an kama su, aka masu duka, aka yi masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa ji daɗi akan nan domin a ji shi ba. Ina tuna da Muhammad Wazizi da har yanzu ba binne shi ba. Ina tuna da Martinez Zogo da har yanzu in ka duba mun san yanda ake tafiyar da sha'anin shi. Kaga wannan dukkan ai ba ka cewa akwai demokradiyya ba. To a gaskiya a nawar ra'ayin ni wato ni ina duba cewa mun koma baya ne sosai. Don yau a kasan Kamerun bayan da za ka yi ka fito ka yi magana ƴan gwamnati ba su takura maka ba, ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba. To abin tausayi ne a tafiyan da muke yi. To abin da nake so in kawo kenan nawa ra'ayi.
Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afrika. Shehu Usman, a shirinmu na yau a wannan sashen Hausa na muryar Amurka, muawarar mu ta danganci maganar ci gaban demokradiyya a kasar Kamaru. To a matsayin ka na mai tsokaci, wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau?
To a gaskiya Alhaji Bashir Ladan, in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu, to an samu dai tofa albarkacin baki a kasar Kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya. Shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya ba. Amma wani ci gaba hakan nan a karan kan kasa, me kasa ta amfana, wani irin ci gaba kasa ta samu? To in a matsayin tattalin arziki ne, kaga a yanayin da
muke lokacin da bamu a cikin demokradiya. Yanzu da demokradiya ta zo inda kowa zai samu wato zai shago mun demokradiya, sai zama abin ya zama wasu tsirawo ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiya. To kaga babban abin da dai zamu godewa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi, duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu bamu da shi a wannan kasan. Duk dai akwai wasu bangarorin da ƴan tawari da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na Boko Haram. Amma kan fuskan demokradiya, lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa Ahmadu Ahidjo ya bar karagar mulki, kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700. Muna da jiragen sama akalla guda 7, muna da jirgin ruwa guda 1, muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin. Amma a yanzu komai komai wanda Kamaru za ta dauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu. Hasali kuma duk wasu ayyukan da aka dauko na makudan kudi ba za ba a cin magace. To a muddin gaskiya a fuskan demokradiya dai ba wani cigaban da aka samu a kasar Kamaru, indai magana ce ta gaskiya.
To Malam Shehu, wato idan na saurare ka, shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin sungulla a kayan alatu da kamar suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da ka lissafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu, shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka? Kai baga watakila an samu wani dan cigaba musamman abin da ya shafi wato sungulla irin na zabe, an san cewa a kasar Kamaru ba akalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zabe kamar na shugaban kasa kamar so 6 hakan nan zuwa 7, akwai zaben yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga, haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba yi ba, wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokradiya.
Alhaji Bashir, ai wannan demokradiyyar tamu ta kasar Kamaru demokradiyya ce kawai take da take da suna, amma ba wata demokradiyya a ciki. Wannan kuma zabubukan da aka gudanar a 1991 a lokacin aka yi zabe, aka yi yunkurin tada rigingimu, marigayi John Fundi mafi wasu alkaluman masu asashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zabin, amma gudun tarzoma ya ce shi bai zai yaki koko bai zai tada kayan baya ba, aka samu zaman lafiya, shi wannan shugaban namu ya zarce. To tun daga wannan lokacin demokradiyya ce zama kawai kowane dan adawa ya za a yi in ka taso, ya za a yi a saye ka a sa ka a ju, in ka kisayewa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijira dole kana ji kana gani. In ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su da demokradiyya su suke ci gaba. Yanzu misali in ka duba kasar China, ai ba demokradiyya ake a China ba, kowa ya sani. A India ma su ma ka san salo irin nasu demokradiyya, kasashen da suke annan Russia ka san irin demokradiyya su, amma sun da suke tsantsan demokradiyya ita Faransa take ikirarin demokradiyya da ita Amurka, ai ana ganin irin cikas da suke samu. In abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiyya ne, in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyya karyawa suke. Gaskiya demokradiyya kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas.
To a gaishe ku malamai. To wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara da muka fara dangane da siyasa a ƙasar Kamaru. Idan Allah ya kai mu rana wacce za mu zo mu ci gaba da duba din jam'iyyu ko ƙungiyoyin adawa a can Kamaru suna taimakawa wurin dagula harkokin demokradiyya nan, ko kuma dai jam'iyya mai mulki ce kawai take yin wannan. Ku huta lafiya.
Baki daya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi, karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da maimaitin shirin. Amma kafin mu sallama da ku, bari mu miƙa sakon fatan alheri ga iyalai da ƴan uwan Alhaji Ado Baballe da na marigayi Alhaji Ibrahim Zimet bisa daurin auren ƴaƴansu Zaharuddin Ado Baballe da amaryarsa Hawwa Kamilu Zimet, wanda za a yi a ranar Asabar 19 ga watan nan na Oktoba idan Allah ya kai mu a masallacin Yakubu Adamu da ke Gwalaya da Kinari. Yanzu kuwa madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Bilawe da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Chuck. Hawwa Sharif ki muku fata alheri daga nan Washington DC, sai anjiman ku.